إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. نصافية الحميس ترى جوات رمضان أشكرا تدبو ديد تريه دود أربعين دبقوا هجر من زع الله صلى الله عليه وآله وسلم دجمك زوا مدينة. وندي ديد دي أشرين دشدة جوات نبيه أشكرا تدبو بيد أشرين دشدة ميلادية. Daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Banix Plaza wanda ke husaitu a cikin birnin Abuja. A tafsirin mu na iyaye mata yau insha Allah zamu darasi na tara. Kuma in ba manta ba, jiya muna kissar Annabi Dawud da Annabi Sulaiman cikin suratul Anbiya wato karshen aya ta 79. Da ke yau zamu tashi farkon aya ta 80 daidai. Wali Sulaiman ar-riha asifatan تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يا الله يجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين.
Allah ya ce wali Sulaimana, ai wa sakharna li Sulaimana, shi kuma Sulaimana mun hore masa, ma'ana cikin mukjizozin da muka yi masa akwai arriha iska asifatan mai karfin bugawa ko guguwa kenan, ma'ana guguwa tana daga cikin mu'jiza ta Annabi Sulaiman. To amma ta wace fuskar ta zama mu'jiza, zamu ji a nan gaba. A wata ayar Allah madaukakin sarki yace ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. من هوري والنبي سليمان اسكر غوغوا وند idan tai tafiya ta safiya tana cin tazarar zangon wata guda, haka nan in tai tafiya ta yammaci maraice to nan ma tana cin tazarar zango na tafiyar wata guda a dukkanin wani abun sufuri da za a hawo. To wannan yana nuna maka irin saurin da iska take da shi. To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama mu'jiza ga Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki ya bashi mulkin dudduniya, ya mallaki dudduniya. To kaga kuwa mai mulki na dudduniya yana buƙatar kayan sufuri mai sauri, wanda idan ana buƙatar sa a yammacin duniya zai je cikin gaggawa, in a gabashin duniya ne ma zai je cikin gaggawa. Shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bashi iska dan ta zame masa haka. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa li Sulaiman ar-riha, Annabi Sulaiman kuwa mun hore masa iska, kuma iskar ba wai mai kadawa a hankali ba, asifa mai kadawa da karfi mai sauri. Shine kamar yadda Bahaushe yake cewa guguwa, domin guguwa iska ce mai kadawa da karfi, kuma tana iya daukar abu mai nauyi ta je ta zubar da shi ko ta tantsarar da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wannan iska. Malaman tafsiri da tarihi sun faɗi fuskar yadda Annabi Sulaiman yake amfani da iska ɗin, kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo anan, yace wannan iska Annabi Sulaiman ya kasance yana hawa kanta ne ta hanyar dora kayansa da abubuwan bukatarsa akan wani itace ko wata dadduma ko wani gadan kara. To ita kuma iska sai ta ciccibi abin, sai ta tafi masa da shi da shi da duk abin da aka dora a kai, sai ta kai inda ake so. Al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi daga Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu, qala yace kana yudabu li Sulaiman 600 alf kursiyyin, ana dora wa Annabi Sulaiman kujera 600, fa yajlisu ya hau ya zauna, mimma yalihi mu'minul insi, mu'minan aljanu su zo su zauna tare da shi, sune yan fada, thumma yajlisu min mara'ihim mu'minul jinni, to sannan mu'minan aljanu su ma su zo su zauna bayan mu'minan mutane sun zauna thumma ya'muru daira to sannan sai kuma ya umarci tsuntsaye wanda su ma duk suna cikin talakawansa fatu dhilluhum sai su zo su bude fukafukan su a sama su yi musu inuwa thumma ya'muru riha fatahmiluhu sannan sai ya umarci iskar ita kuma sai ta dauke su sai ta kai su duk inda suke so a kai su ibn kasir yace wa zalika annahu kana lahu bisat saboda annabi sulaiman yana da shimfida min khashabin takatako yudau alaihi kullu ma yahtaju ilaihi min umuri almamlaka sai a dora duk abin da ake bukata na masarauta akan wannan shimfidar takatako wal khail haddada wakai wal jimal haddada raquma wal khiyam da rumfuna wal jun da sojoji duk a hau ثم يأمر الريح تسنن سي النبي سليمان يأمرشي إتا إسكا أن تحمله تأوكيشي فتدخل تحته سي تشبو تكر أشم من نشم فتكا تاكوان غدن كرنكينا ثم تحمله سي تتقى فترفعه تسمدشي وتثير به تتفدشي وتظله الطير من الحر سوكما سنسا يسيسي مسئن واتسما صبو دزاق رانا ila haifu sha'a sai iskar ta kai shi inda yake so yaje min al-ardi adoran kasa fa yanzilu ya sauka wa tudau alatuhu wa khashu wa kushuhu sai a aje masa kayan mulkin sa da iskar ta dauko masa da kuma wannan gadan karan to shine Allah ta'ala yake fada a ayatu suratu sad fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhaan haifu asa fasakharna lahu ar-riha mun hore masa iska tajri wacce take tafiya da shi da abin da yake dauke da shi bi amrihi da umarnin sa iska take tafiya idan yana so ta kai shi waje kaza kawai zai gaya mata in ya gaya mata ita kuma iskar ta ji domin ita ma baiwa Allah ce tana ji to sannan kuma Allah ya mata umarni da cewa duk abin da Annabi Sulaiman ya ce tayi to tayi to sannan Allah madaukakin sarki ya ce ruha an tana tafiyar asanna asanu duk da mun ce rihan ne asifa iska ce mai karfi to amma ba da hayaniya take tafiya ba tana tafiya cikin nutsuwa cikin sauki haifu asaba duk inda Annabi Sulaiman ya nufa to sai ta tafi da shi ta kai shi can to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari anan ma'ana kowanne annabi dai Allah madaukakin sarki ya bashi wata mu'jiza na farko munufar mu'jizar dan su saukaka masa wahalhalu to sannan nabi kuma dan ta ja hankalin mutane zuwa ga su yadda da cewa lallai shi annabi ne domin ita mu'jiza abu ne wanda tafi karfin dan adam ya yi ta duk mutumin da kaga yana mu'jiza to alamar Allah yana tare da shi to sannan mu sani akwai mu'jiza kuma akwai sha'awaza mu'jiza shine abin da ake bawa mutumin kwarai na abubuwan da ya saba wa hankali ya saba wa al'ada dan Allah ya karfafe shi bisa ga idan manzanci kamar annabawa kenan idan kuma ba annabi bane wani salihin bawa ne dan Allah madaukakin sarki ya girmama shi to amma idan kaga mutum fitsararre fandararre kuma yana yin wani abin da hankali ba zai iya dauka ba to ka sani wannan sha'awaza ce ba mu'jiza bace sha'awaza shine tsafi da tsubbace tsubbace da abin nan da tsaface tsaface shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa wa qad utiya ma ala mislihi amana alaihi albashar ba wani annabi face sai da aka bashi mu'jiza da zai ja hankalin mutane da ita dan su yadda cewa shi annabi ne sai manzo Allah ya ce wa innamal ladhi utituhu wa hayyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm alqiyama ni kuma abinda aka bani mu'jiza shine wannan alqur'ani kuma duk da haka ina sa ran zan fi dukkan sauran annabawa yawan mabiya a gobe kiyama domin alqur'ani mu'jizarsa ta kera dukkanin wata mu'jiza to da ka annabi sulaiman wannan shine mu'jizarsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sulaiman ar-riha asifatan wa sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wannan iskar tana tafiya bi amrihi da umarnin annabi sulaiman ila al-ardi izuwa ga ƙasa allati barakna fiha wacce muke mata albarka inji Allah ƙasar da aka yi wa albarka ita ce ƙasar Sham da haka idan annabi Sulaiman yana so ya je Sham to iska sai ta dauke shi daga inda yake sai ta kai shi kasar Sham, wanda tsakanin inda Annabi Sulaiman yake da kasar Sham tafiya ce mai nisa, amma da safa kawai in iskar ta dauke shi sai ta kai shi, wanda inda ba ita iskar ce ta dauke shi ba, to in wani abun hawa zai hau sai yayi tafiyar wata guda bai isa ba, da haka sai ya je da safe ya gama abin da zai a Sham, da yamma kuma iskar ta sake dauko shi ta dawo da shi. Kaga tafiyar wata biyu ta yi da shi zuwa da dawowa, amma a cikin wuni daya, abin da bai ma kai wuni daya ba. To wannan ya isa ya nuna maka lallai al'amarin na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya ce wa kunna kuma mun kasance alimi na masana bi kulli shay, inda duk abin da ke gudana, ma'ana duk abin da ke gudana a masarautar Annabi Sulaimana, Allah ya ce muna sane da shi, gudanarwar da yake yi da iskar da take daukar sa da aljanun da suke tare da shi, duk mun sa musu ido, duk abin da suke yi muna kallo. A wani kaulin na malaman tafsiri suka ce wa kunna bi kulli shay'in alimin, mun san abin da muka yi masa dan ya cancanta ne, abin nufi bisa ga rahama da jin kai da zaɓin Allah, Allah ya masa wannan baiwa. Domin Annabi Sulaiman ya yi addu'a ya ce rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, sai Allah ya ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wa shayatin kullu banna'in wa ghawas. Yayi addu'a ya ce ya Allah ka gafarta min kuma ka bani mulkin da ba wani dan adam da zai iya taba yin kamar sa bayan ni. To wannan addu'ar Allah ya ce muna sane da ita, kuma muka ga ya cancanta, sannan sai muka yi masa baiwar da muka yi masa. To shine wa kunna bi kulli shay'in alimi, sai Allah ya ce ne
wa minash shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan dun dhalik wa kunna bi wa kunna lahum hafizin.
Allah ya ce wa minash shayatin, ai wa sakharna lahu minash shayatin, kuma mun hore wa Annabi Sulaiman wani bangaren shaydanu, su ma suna daga cikin ƴan masarautarsa, talakawansa, yana sa su aiki su yi masa duk abin da yake so. Shine Allah madaukakin sarki ya ce wa mina shayatin, malamai suka ce min din nan tana nuna ba dukan shaydanu Annabi Sulaiman yake sawa aikin ba, koda ya mallaki dukan su, amma wannan aikin na wahala ba kowannen su ake sawa ba, wani bangare ne. Shine wa mina shayatin, daga bangaren shaydanu waɗanda muka hore masa, man ya husuna lahu, akwai waɗanda suke masa nutso a cikin ruwa dan su fito masa da albarkatun cikin ruwa, gwalagwalai ne, diamond ne, duk wani abu da yake cikin ruwa in Annabi Sulaiman yana so a fito da shi, sai shaytanu kawai ya ba su umarni sai su shiga su nutso sai su fito masa da shi. To kaga wannan yake nuna maka lalle a mulkin Sulaiman Allah ya sauƙaƙa masa ayyuka da yawa, masarautar tana da girma, to sannan kuma sai aka sauƙaƙa masa ayyuka ta fuskar tafiya, an takaita masa nisa, an bashi kayan sufuri mai sauri shine iska. To haka nan ta fuskar ayyuka na project, idan yanzu a ce Annabi Sulaiman yana mulkar duniya kuma mutane ne suke masa aiki, to wani project din sai ai shekara 100 ma ba a gama ba. Yanzu a ce ana buƙatar a shimfiɗa titi tun daga bangon duniya na farko zuwa bangon duniya na yamma, ai kaga akwai wahala, dan adam zai wahala ya iya wannan, saboda ikon da dan adam yake da shi babu sauri sosai a ciki. To sai Allah ya hore masa shaydanu, su kuma shaydanu kamar iska ne wajen sauri. Yanzu nan sai ka ji aljanni ya tashi daga nan, kafin sakan kaza ya ce maka ya je Saudiya har ya dawo, saboda su kamar iska suke, suna da saurin aiki, Allah ya hore musu wannan. To dan Allah ya taimaka wa Annabi Sulaiman wajen ayyukansa na masarautarsa, tunda masarautar tana da faɗi, talakawan suna da yawa, sai aka sa masa contractors ɗinsa, mafi yawancinsu aljanu ne, su suke masa aiki. Idan yana so a yi wani babban project sai ya sa aljanu, shi ne Allah ya ce daga cikin aljanu man ya gusuna lahu, akwai masu yi masa nutso a cikin ruwa, sai Allah ya ce wa ya amaluna amalan duna zalika, suna yin wani aikin ma banda na nutso da ninkaya a cikin ruwa. Shine a wata ayar Allah ya ce ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kaljawabi wa kudurin rasiyat, suna aikata masa duk abin da ya so, min mahariba na kayan fada, wa tamathila da butum-butumai, wa jifanin kaljawabi da manyan tukwane na cin abinci, wanda in aka girke tukunya sai kaga kamar wani rafi ne kato, saboda akwai yawan talakawa, dole a samar da kayan abinci manya-manya. Ubangiji yace wa kudurin ga kuma tufanin girki rasu ya cin kafaffu masu kafa duk shedanu suke masa wannan a wannan a wannan wajen kuma yace wa ya'maluna amalan duna zalik suna aikata aikin da ba wannan ba Ubangiji subhanahu wata'ala yace ai gaira zalika kama kala ta'ala ibn kasir yake abin nufi ya suna yin wani aikin koma bayan wancan shine a wannan ayar kullu banna'in wa ghawas a ayat suratul sad والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصوات daga cin shayi shedanu akwai banna'in gwanayen jini wa gawasin da gwanayen nan kaya a cikin ruwa dan su fito da gwalagwalai da diamond wa akharina akwai kuma wasu shedanin da su kuma zaka ga sun yi wa annabi sulaiman laifi muqarranin fil asfal siyasa su a cikin marimari ya daure su mana shi cikin ikon da Allah ya bashi idan aljanu suka yi ba daidai ba yana iya hora su yana da kurkukun aljanu yana sa su a sarka ya daure to wannan ba karamar mu'jiza bace ba shi yasa ya tabbata a hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai shedan yayi shiga irin tamage kyanwa kenan sai yazo zai wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tubi ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya shake masa wuya har sai da harshen sa ya fito yana taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka saboda ya ji matsa kaga kenan manzo Allah shi ma anan yayi mu'jiza irin ta Sulaiman kama aljanu ko to amma sai annabi bai daure shi ba shine ya nuna wa sahabbai yace kun san wannan me suka ce mage ce yace ba mage bace shedan ne ya riki da yazo a sifan mage dan ya bata man sallah to ba dan kada in kariya addu'ar dan uwana Sulaiman ba wanda ya roki Allah ya bashi mulkin da ba wani wanda zai irin mulki kaman nasa wanda kuma daga cikin mulkin yana daura aljanu manzala ce to ba dan kada in kariya masa wannan addu'a ba dana ba wa yara shi a Madina sun daure shi sun yi wasa da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake shi to kaga shine wa akharina muqarranina fil asfal wasu shedanin annabi Sulaiman yana daure su a cikin al-asfadu mari mari sasarai an gane ko ubangiji subhanahu wataala yace wa kunna lahum hafizin kuma mun kasance masu lura da su masu kula da su mana su kansu shedanin ana kula da su shi kansa sarki Sulaiman alaihi salam ana kula da shi duk wani abu da yake gudana ana sa masa ido daga bangaren ubangiji subhanahu wataala ibn kasir yace ayyaha rusulullahu ayyana lahu ahadun min ash-shayatin bisu shi kansa annabi sulaiman din Allah yana bashi kulawa ta musamman dan kan shedanin su yi masa wani abu na cutarwa sai yace bal kullum fi qabdatihi wa tahta qahrihi ka sani duk shedanin da shi kansa annabi sulaiman da ma dukkan sauran halittu fi qabdatihi suna cikin dankar ubangiji mana sai yadda Allah ya dasu wata hata qahrihi kuma suna karkashin ikon sa wala yatajasaru ahadun minhum ala dunu ilayhi wal qurb minhu kai ba wani ma shedanin da ya isa ya yunkura yace zai yi kusa da annabi Sulaiman ko ya je cutar da shi ba zai iya ba saboda yadda Allah ya tsare su kuma ya tsare shi kuma yake sa musu ido bal huwa muhakkamun bihim tabbashi annabi Sulaiman Allah ya bashi cikakken iko cikin gudanar da shedanin nan in sha'a atalaka idan ya ga dama ya saki shedani bayan ya daure shi wa in sha'a habasa minhum man yasha in ya ga dama kuma ya ci gaba da daure shedani iya lokacin da ya so ya daure shi wannan yake nuna maka darajar da dan adam yake da ita akan aljani dan adam darajarsa ta fita aljani domin dan adam yana mulkar har aljani Annabi Sulaiman dan adam ne kuma ya mulki aljanu kuma ya rinka kama su yana daure su wannan kada yayi sai nuna maka darajar dan adam shi yasa ma lokacin da aljanu suke ta cika baki suna gaya wa matsafan su cewa ai sun san gaibu to sai Allah ya so ya kunyata su da ya so ya kunyata su sai yasa Annabi Sulaiman ya je ya sa su wani aikin wahala to da Annabi Sulaiman ya je ya sa su suna wani aikin wahala kamar a ce za su gina masa wani sabon gari an share fili sun fara aiki shi kuma Sulaiman yazo ya kafa sandarsa yana tsaye yana duba aikin yana supervision a haka annabi Sulaiman ya mutu amma aljanu ba su sani ba kuma aikin wahala suke sha kuma ba za su iya guduwa ba saboda Sulaiman yana tsaye akan su to ashe ba su sani ba tuntuni ma an zare ransa amma ba su sani ba to shine Allah subhanahu wataala sai da ya bari suka sha wahala sai da ta kai har gara ta cinye sandar Sulaiman kaga dai lokacin da gara take dauka mai tsawo kafin ta cinye sanda amma sai da ta dau wannan tsawon lokacin ta cinye sandar sannan iska ta kada sannan Annabi Sulaiman ya bingire ya fadi sannan aljanu suka gane ashe ma tintini ya mutu shine Allah yake falamma qadaina alaihi almauta lokacin da muka zartar da mutuwa akan Sulaiman ma'ana muka karbaran sa madallahum ala mautihi ba abin da ya nuna wa aljanu cewa Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai wata dabba a ƙasa wacce ta cinye sandar sa ita ce gara shine Allah yake falamma kharra da Annabi Sulaiman ya fadi ƙasa tabayyanatil jinnu sai asirin aljanu ya tono allau kanu ya'lamuna al-ghaiba inda gaske ne abinda suke fada cewa sun san gaibu ma labisu fil azabil muhin ai da ba su zauna cikin wannan azaba ta wulakanci tsawon lokaci ba to duk wani boka da aljani zai zo ya ce masa ai ya san gaibu ƙarya ne aljani bai san gaibu ba kawai laba yake yi mun san irin laban nan da ake cewa mata suna yi wa junan su kishiya ta zo ta labe a kofar gidan mutane a kofar ɗakin kishiya tana jin labari laba ne kawai aljanu idan suka san cewa kana son kai alaka da su ko zaka je wajen boka kila daman ka taba zuwa sun ganka a wajen bokan to sai su biyo sawunka to sai su rinka yiwa boka labe idan ka faɗi wata magana sai su labe su ji sai su maza su je su ga ya boka to kai daman ba ganin su kake ba shine sai ka ga mutum boka ya bugo masa waya a alhaji yau kuma hafararan kaya kasa ai an gaya mana kai kuma sai kai ta tsorata wai ya akai ya ganka kana cikin daki laba akai masa aka je aka gaya masa ko ki zo ya ce hajiya ai a cikin jakanki akwai kaza laba akai an gaya masa ne kin debo kudi kaza duk lokacin da zaki debo din aljanin suna tare da ke kuma tunda daman kabar zikirin Allah ka koma bin bokaye to mala'ikun da suke baka tsaro su hana aljanin su zo kusa da kai su kuma duk sai su janye daka daga wannan lokacin sai aljanu su matse ka sai su ta rikita ka yau su zo su rike maka kafa dan ka ji kafar kamar ba lafiya ba komai bane so suke ka je wajen boka ya yaudare ka ya damfare ka ya raba ka da imanin ka su kuma bokan yayi musu wani abin da suke so domin su ma sai ya sun sa shi wani aiki yayi musu sannan su ma sai su je su yi masa to daka mi hattara ba wanda ya san gaibu sai Allah bahaushe ma yace sanin gaibu sai Allah daka aljanu sun taba da'awar cewa sun san gaibu da Allah ya so ya kunyata su sai ya sa Annabi Sulaiman ya sa su aikin wahala kuma har ya mutu ba su ma sani ba inda ku sun san gaibu da sun san Sulaiman ya mutu to daka Allah subhanahu wataala ya ce wa kunna lahum hafizin da shi Sulaiman da su aljanu dukkanin su muna kula da su ba ta yadda za su yi su saba mana ba ta yadda za su yi su nufi Annabi Sulaiman da cutarwa saboda Allah yana sa musu ido kuma daman tasirin na Allah ne ba nasu bane wannan shine karshen kissar Annabi Sulaiman da mahaifinsa Annabi Dawud wanda suratul anbiya ita labarta anan a takaice sai kuma kissa ta gaba ita ce kissar Annabi Ayyub alaihi salam babban darasin da zamu koya cikin kissar Annabi Ayyub shine hakuri hakuri wanda shi hakuri shine sirrin cin dukkan wata nasara da ka sani a rayuwa bahaushe yace mai hakuri yakan dafa dutse har ya sharo mu ma'ana duk taurin dutse in dai zaka jure hakuri to sai ka dafa shi ka mai da shi abu mai laushi har yayi maka romo kamar na nama kuma ka sha ma'ana sai ka ci nasara kenan duk halal al'amari shi sa manzo Allah yace wa alam anna an-nasra ma as-sabr ka sani ba a cin nasara sai an yi hakuri duk mutumin da kaga ya ci nasara sai da ya hakuri mace ce kaga ta zauna a gidan mijinta tsawon lokaci hakuri ne ya zaunar da ita ba wai fada ne ba a yi ba shugaba ne kaga ya rabu da mabiyansa lafiya sai da ya hakuri da su sai da suka yi hakuri da shi miji ne yake kula da iyalinsa yana zaune da su lafiya baba ba sa baba sa saba masa bane hakuri yayi shi ma akai hakuri da shi wani ne kaga ya zama babban attajiri sai da ya hakuri in ya gaya maka wahalhalin da ya sha sai ka rike baki ma'ana dai ita duniya Allah bai yi ta gidan hutu ba duk wata nasara da zaka ga an samu a duniya to sai an hada ta da hakuri shi yasa Allah yake wasta'inu bis-sabri was-salah to da ka babban darasin da zamu dauka cikin kissar Annabi Ayyub kenan amma akwai wasu darussan waɗanda zamu tsinta amma dai dukkanin su jigon shine hakuri sai Allah yake ne
wa ayyu baitna da rabbahu anni masbal yadur wa anta arhamur rahim
Allah yake wa ayyuba ayyu zkur ayyuba ka ambaci labarin Annabi Ayyub fil kitabi a cikin littafinka shine ibnu kasir yace yadhkuru ta'ala an ayyuba alayhi salam Allah yanzu zai mana tsokaci ne game da labarin annabi ayyub amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ma kana asabahu min albala ubangiji zai ga mana irin bala'in da annabi ayyub ya game da shi a rayuwa fi malihi cikin dukiyarsa wa waladihi da ƴaƴansa wa jasadihi da kuma jikinsa Allah ya jarabce shi a dukiyarsa da yana da kuɗi yazo ya talauce Allah ya jarabce shi da ƴaƴa da yana da ƴaƴa amma suka zo suka mutu duka suka bashi wa jasadihi da yana da lafiyar jiki amma Allah ya jarabce shi da jiki da rashin lafiya sai da jikinsa ya rufe duka malamai suka ce sai da ya zama ana ganin namansa da jijiyoyinsa a kashinsa da jijiyoyinsa jikinsa saboda rubewa sai da ya kai nama yana yankewa yana faduwa abinda kadai bai rube ba suka ce a jikinsa ko yake motsi a jikinsa bakin harshensa ne da zuciyarsa amma ko ina a jikinsa ciwo yake masa wasu malaman suka ce mummunan cutar kuturta Allah ya jarabce shi da ita to kaga kenan ya gama da jarabawa ta ko ina ta fuskar dukiya ta fuskar ƴaƴa ta fuskar lafiya ibnu kasir yace wa zalika annahu kana lahu min ad-dawabi abinda ya faru shine shi annabi ayyub yana da arziki na dabbobi wal an'ami yana da manya-manyan dabbobi kanana da manya wal harf yana da albarkatun noma ma'ana manomi ne shay'un kaseerun yana da abubuwa masu tarin yawa wa auladun kaseera kuma yana da albarka ƴaƴa ƴaƴansa suna da yawa wa manazilu mardiyya kuma yana da gidaje irin wanda mutum in yana ciki baya so ya fita gidajen ni'ima gidajen jin dadi fabutuliya fi zalika kullihi da aka tashi jarraba shi sai da aka taba masa dukkan waɗannan abubuwa wa zahaba an akhirihi kai duk abin da yake da shi sai da ya kare thumma tuliya fi jasadihi sannan duk da haka lafiyar jikin ma Allah bai bar masa ba yuqalu ibnu kasir yace an ce bil juzami fi sa'ir badalihi Allah ya jarabce shi da cutar kuturta kuma bakar mai ruwa mai yankewar nama yana faduwa irinta walam yabqa minhu salimun ba abinda ya saura mai lafiya a jikinsa siwa qalbihi wa lisanihi sai zuciyarsa kawai da harshensa yadhkuru bihim Allah suma an ban masa su ne dan zikirin Allah hatta afahul jalisu har sai da duk abokan zama suka guje suka barshi duk danginsa suka guje shi duk abokai suka guje shi to anan ne zaka ga bajintar matarsa idan Allah ya baka mace ta gari dirrin tsin da ka shiga tana tare da kai to shi duk da wannan jarabawar da Allah ya masa sai ya bashi mata ta gari bata guje shi ba duk wannan wahalar kowa ya ki shi amma ita tana tare da shi wa ufrida fi nahiyatin min albaladi kai sai da mutanen garinsa gaba ɗaya suka yi shawara a fitar da mutumin nan daga gari a maida shi wani daji can a ajiye shi aka dauke shi aka kai shi daji can kuma fa annabin Allah ne wa lam yabqa minan nasi ahadun yahanu alayhi siwa zawjatihi ba wanda ya saura cikin mutane mai sauraron sa ko taimakon sa in banda matarsa kanat taqumu bi amrihi ita ce take kula da shi wa yuqalu an ce innaha ihtajat fasarat taqdimun nasa min ajalihi aka ce ita kanta matar da wahala ta yi wahala sai da ta koma tana ayyukan gida tana zuwa gidajen mutane ta nemi su ayyukan wahala wanke-wanke shara dan ta samu kuɗin da za ta zo ta kula da mijinta saboda jaruntakarta kafke ɗauka a ce matan minista fa da an ji daɗi an fanta ma a duniya ba abin da ake nema a rasa amma yanzu talauci ga inda ya kai ta hatta kuma tana zuwa tana wanke-wanke a gidan wasu diddan ta zo kuma ta kula da mijin kaga wannan ya nuna mace ce mai alƙawari inda wata ce lokacin da aka aure ta cikin wadata da kaza da kaza in ta ga kuɗin sun kare sai ta yi me sai ta gudu ita ba irin wannan mijin ta yi tsammanin aura ba ita miji mai kuɗi ta sani yanzu kuma ya zama talaka mai lafiya ta sani yanzu kuma ya zama mara lafiya cutar ma ta kuturta kai wata in ba a yi wasa ba ko ita ba ta gudu ba ƴan uwanta sai su ɗauke ta amma ita matar annabi ayyub ba ta gudu ba ƴan uwanta ba su ɗauke ta ba ibn kasir yace wa kad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma da mamman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cikin hadisi ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wadanda Allah ya kudura wa bala'i a duniya sune annabawa annabawa sun fi kowa shan wahalar rayuwa idan talauci ake yi zaka ga nasu yafi na kowa idan rashin lafiya ake zaka ga nasu yafi na kowa idan halin fargaba ake ciki zaka ga tasu fargabar ta fi ta kowa shi yasa wata rana ana yunwa a Madina sahabbai saboda tsananin yunwa har daura dutsen nika suke a cikin su dan kada mutun yana tafiya iska ta ture shi ya fadi dan su dan ji nauyi sai su samu dutse sai su sa a cikin su sai su yi damara su daure sai a saki riga da yunwa ta yunwa sai suka ce mu je wajen annabi mu kai kara mu nuna masa halin da muke ciki da haka suna zuwa kowa ya daga wa annabi cikin sa dan ya gani an daura dutse sai annabi ya ga sun daura dutse amma kowa dai 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 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga musu nasa cikin mai albarka sai suka ga shi dutse bi ma ya daura mana shi yunwa ta fi cin sa sama da su
sallallahu alaihi wasallam
to haka nan wata rana manzo Allah yana zazzabi irin malariyan nan makyarkyata ana rana amma shi sanyi yake ji wanda sahabi ya shiga gidansa ya ga iyalin liba da bargo kuma duk da haka yana rawar dari sai ya ce amma akin Allah daman kana yin irin wannan zazzabin da muke yi sai annabi ya ce ainihin umman tashi yin zazzabi ninkin biyin naku ake dora mana to haka dai haka dai ma'ana shi Allah saboda hikimarsa duk lokacin da zai dora maka jarrabawa to yana duba karfin imaninka zaka iya cin jarrabawa ko ba zaka iya ba da ka duba ta jarrabawa da kaga an dora maka a rayuwa Allah ya san zaka iya ci sai dai in kai kaki idan kai kaki to wannan kuma ruwanka duk wata jarrabawa da Allah ya jarabce ki da ita idan da miji aka jarabce ki an san zaki iya cin wannan jarrabawa ne idan da rashin mijin ne an san zaki iya cin wannan jarrabawa ce inda aboki ya zama ce an san zaki iya cin wannan jarrabawa ce inda uwan miji ce an san zaki iya cin wannan jarrabawa ce inda kangararren da ne an san zaki iya cin wannan jarrabawa ce inda makociya muguwa ce an san zaki iya cin wannan jarrabawa ce inda mugun miji ne an san zaki iya cin wannan jarrabawa ce to karki yadda imanin ki ya rawa ki cin jarrabawa ta yaya imani zai rawa shine ki tafi neman yayewa a wajen wani ba Allah ba kin tafi wajen wani boka zai miki maganin kishiya kin tafi wajen wani boka zai miki maganin miji kin tafi wani wajen boka zai miki maganin uwan miji to kin bata rawar ki da tsalle ba za ki ci jarrabawa ba duk abin da bokan zai miki kuma bai isa ya yaye abin ba sai lokacin da Allah ya yaye yanzu ku duba ku ga masu zuwa wajen bokayen a baka guru a baka laya a baka rubutu a baka menene duk ai tayi bukatar ba za ta biya ba saboda ƙarya suke ba su suke biyan bukatar ba wannan abu ba shi zai biya bukatar ba waye mai biya Allah shi kuma wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah yana da lokaci idan Allah ya kaddara zan sa wanci a jarabawa shekara 10 to duk bala'in da za ta yi na sai ta ga abin ya dakata a shekara 5 ko a shekara 6 ko 7 wallahi ba zai dakata ba amma da shekara 10 nan ta cika ko baki komai ba sai kiga abin ya yayi idan Allah ya dora maka wata jarabawa ta rashin lafiya duk inda zaka je a duniya neman lafiya ba cutar ba za ta bar jikinka ba amma ko baka je ko ina ba tunda Allah ya dau ya daibar wa cutar lokaci idan ya kaddara sai ta yi shekara 1 a jikinka da shekara 1 ta yi sai kaga ko baka sha magani ba kuma ciwon ya tafi to mu gane al'amarin Allah sai shi kuma dukkan lamuranmu mu rinka maida su gare shi mu rinka neman yayewa da sauki a wajensa kada mu yarda imaninmu ya rawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fummal amsalu thumma salihun fummal amsalu fal amsal to haka Allah yake dubawa idan zai dora jarabawa idan ya san imaninka bai da karfi to ba zai dora maka jarabawa da yasan ba za ka iya ci ba sai ya dora maka tagwargwadon irin imaninka shi yasa wanda ba annabi ba ba a dora masa jarabawa irin ta annabawa dan ba zai iya ci ba imanin ba ɗaya bane wanda ba siddiqi ba ba a dora masa jarabawa siddiqai dan an san ba zai iya ci ba imanin ba ɗaya bane to haka haka to sannan kuma wani sharadin Allah idan kaga Allah yana dora maka jarabawa a matsayinka na mai imani to kaunarka yake manzo Allah yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutum ne ma fa yake dora masa jarabawa shi yasa sahabbai idan suka zauna wata ɗaya ba wata jarabawa da ta same su a rayuwarsu ko a dukiyarsu ko a ƴaƴansu ko a jikinsu to sai su rinka istighfari su ce anya ku Allah ba fushi yake da mu ba domin shi Allah ka'idarsa ba irin mu mutane bane in yana son ka to yau ya dora maka ciwon kai gobe takalminki ya sinke jibiki kai dinki kina so ki samu akan lokaci za a je biki baki samu ba gata kaza ba za dai ki taba zama wata ɗaya cikakke lafiya ba ba za ka taba zama wata ɗaya successfully ba tare da wata jarabawa ba to wannan alama ce ta Allah yana son ka kuma tare da haka kana sallah kana zikiri kana salati kana istighfari kana ayyukan alheri amma duk da haka jarabawa to wannan alama ce ta cewa kai kana cikin fiyayyun mutane a wajen Allah ibn kasir yace wa fil hadith al akhar yazo a cikin wani hadisi har ila yau manzala yace yubtala rajulu ala qadari dinihi ana jarraban mutun ne gurgudan addinin sa fa in kana fi dinihi salabatu idan addinin sa yana da karfi ma'ana yana da karfin imani zida fi bala'ihi to sai Allah ya rinka dada masa jarabawa domin ya rinka daukaka masa lada kuma yana kankare masa zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa shin jarabawa domin shi yafi kowa imani a cikin al'umma ibnu kasir yace wa kad kana nabiyullahi ayyub ghayatan fi sabri daka annabi annaban Allah ayyuba ya kai makurar abun misali a wajen hakuri wa bihi yudrabu almasal fi zalika hatta kai ma buga misali ake da shi a wajen hakuri idan musiba tai musiba sai a ce ka zama ayyuba mana mana kai hakuri irin na annabi ayyub to shine Allah madaukin sarki yace idna da rabbahu yayin da ya roki ubangijin sa yace anni masaniyad durr ya Allah lalle cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma kai kai ne mafi tausayin masu jin kai mana ya koma ga Allah ya nemi yayewa a wajen Allah to zamu ji me ya faru har annabi ayyub yayi wannan ibn kasir yace wa qala yazid ibn maisara yazid dan maisara yace daya daga cikin malaman tarihi kuma malaman tafsiri yace lamabtalallahu ayyuba yayin da Allah ya jarabci annabi ayyub bi zahabil ahli wal mali wal walad ya tafi da dukiyarsa duka ya kashe masa ƴaƴansa duka kuma ya jarabce shi da rashin lafiya a jikin sa walam yabqa lahu shay'un bi rage masa komai ba a hasanat dhikra to a wannan lokacin sai annabi ayyub ya nace da ambaton Allah ya nace da yawan istighfari ya nace da yawan tasbihi ya nace da yawan komawa ga Allah thumma qala sai yace ahmaduka rabbal arbab ina gode maka ubangijin talikai alladhi ahsanta ilayya wanda ka kyautata min a adaitani almala wal walada Allah kai ka bani dukiya kai ka bani yada falam yabqa min qalbi shu'ba kuma ba abin da ya saura a cikin jikina sai gabar zuciyata illa qad dakalahu zalika face imani ya shiga cikin ta fa akhadtu zalika kullahu minni kuma Allah duk abin da na rasa kai ka karba wa farratta qalbi amma ka bar min zuciyata laysa yahulu bayni wa bainaka shay'un ta dai yadda ba abin da ke sha makance tsakani na da kai mana zuciya da ita mutun yake sanin Allah da ita mutun yake fahimtar Allah da ita mutun yake ambaton Allah ya tuna Allah to Allah sai ya bar masa iya zuciya to kai ma duk abin da Allah ya kwace maka in ya bar maka imani ka gode masa domin daman duk wani abu da ka sani a duniya zaka iya samun sa kuma zaka iya rasa shi kuma ko me ka rasa ba kai asara ba indai kana da imani amma in komai yana nan ka rasa imanin ka to kai asara to da kai ce law ya alamu aduwi iblisu da a ce makiyina shedan ya san billazi sana'atu abinda nake yi na ambatanka cikin raina hasadani da yayi mun hasada da sai ya san yadda zai raba ni ita ma da tawakkalin da kuma imani qala falaki iblisu min zalika munkara iblisu duk wannan hali da yaga ayyuba yana ciki amma ransa bai masa dadi ba saboda ya san har yanzu ayyuba yana tare da Allah tunda zuciyarsa tana nan qala wa qala ayyub yazid ibn maisara yace ayyuba yace ya rabbi innaka ataitani almala wal walad Allah kai ka bani dukiya kuma kai ka bani yaya falam yakun ala babi ahadun yashkuni li zulmin zalamtuhu yace to godiyar da nake maka bayan ka talauta ni ka kwace yayana ka maida ni mara lafiya muskini ba wani mutumin da ya taba zuwa kofar gidana ya kongasa kofa yace yana bi na bashi ko na cuce shi duk mutumin da Allah ya bashi wadata sai ya talauce to yana daga cikin abin da zaka gode wa Allah in yayi maka kuma bai barka wani bashi yafi karfin ka ba bai bari wani yazo yana binka wani haki ba domin yana daga cikin abin da ke tada hankalin mutum ba wai talaucin ba ka talauce din kuma duk da haka mutane suna neman ka da haƙƙin su ana neman a kai ka kurkuku a daure ka to wannan yafi komai tashin hankali da bala'i kamar magidanci ne yau sau da dama magidanci zai rasa kuɗi amma in gidansa akwai abinci to da sauki saboda ya san ba zai je gida a taya masa da hankali a ce yara ba su ci abinci ba to wannan yana daga cikin abin da annabi ayyub ya gode wa Allah da shi ma'ana mu lura da wannan idan Allah ya jarabce ka da wani abu zai kaga kuma a wani waje ya dan daga maka kafa shine abin da Bahaushe yake cewa Allah baya rufe baki ya rufe hanci ko mura kake idan hancinka ya toshe to sai Allah ya ban maka bakin da zaka bude ka yi numfashi in Allah ya ga dama sai ya rufe bakin ya rufe hancin kaga mutuwa kenan to amma shi Allah cikin hikimar sa duk jarabawar da zai sa bawa sai kaga ta wani waje kuma ya dan sassauta masa to da haka annabi ayyub yana godewa Allah kan cewa duk da na talauce amma ba wani mai bi na bashi duk da na talauce ba wani wanda zai kai ni kotu yace na cuce shi ballantana in shiga cikin wata damuwar wa anta ta'lamu zalika kuma Allah kai ka san haka wa annahu kana yuta li alfirashu yace kuma da lokacin da nake da lafiya har ana shimfida min irin red carpet din nan na girmamawa saboda isa saboda wadata fa aturukuhu sai in kihawa wa aqulu li nafsi in wazuciya ta fada in ce da ita ya nafsu ya ke rai innaki lam tukhlaqi li wata'il furushi ki sani ke fa ba halicce ki dan wannan alfahari da kafafa ba ma'ana lokacin da kike wa cikin wadata hajiya lokacin da kake cikin wadata ka koya wa kanka rayuwar wahala tun kan wahalar ta zo maka misali akwai mutumin da zaka ga ya saba da cin abinci da nama in ba nama wai shi ba ya iya cin abinci kaga wannan yau kuskure ne a rayuwa duniyan nan ba wanda yace da kai duk abin da kake ciki zai tabbata shi yasa Bahaushe yake da wani karin magana yace ba kullun ake kwana a gada ba duk yadda kike da gado da katifa da AC a ɗakin ki to wata rana kawai ki kulle AC ki ce bari ki koya kanki kwana babu AC ki koya kanki kwanciya a ƙasa saboda juyin juyi wai duniya juyi juyi kwado a ruwan zafi wata rana baki san ina zaki wayi gari kike samu kanki ba yana daga cikin abin da iyaye suke kuskure wajen tarbiyyar yaya kullun yaro a koya masa jin dadi kullun duk abin da yake so a rayuwa sai an masa to idan Allah ya so ya jarabce ki wani lokaci ko ya jarabce uban sai ya dauke jin dadin to daga nan wasu yaran sai kaga sun lalace sun saba da rayuwar jin dadi yanzu kuma babu ita in kuma Allah ya so ma sai ya dauke uwar ma'ana ya kashe ki ya bar su to wanda zai musu wannan shagwaba yanzu babu shi a duniya to in ba ai wasa ba sanadiyar lalacewa su kenan mu rinkai wa ƴaƴanmu da kanmu tarbiyyar zamu iya rayuwa a kowane hali idan kina da mota zaki hawo mota in baki da mota motar gidanki babu driver ko motar gidanki babu mai zaki iya zuwa ki shiga motar kasuwa ba ki dauki girman kai ba a ke dole sai da driver ke dole sai kin tuka da kanki sai kaza to duk mutumin da ya saba wa kansa irin wannan a rayuwa duk ranar da Allah ya jarabce shi to yana shiga cikin mawuyacin hali wanda mawuyacin halin wani lokaci sai ya zo ya samu ka wata cuta sai ka kwana cikin damuwa akan abin da bai taka kara ya karya ba sai jininka ya hau sai a ce mutum ya yanke jiki ya fadi saboda kawai an ce masa yau babu kaza wanda wannan abin is unnecessary ba dole bane a rayuwa wasu suna rayuwa dubban dubatan mutane ba wannan abin to wannan yana daga cikin rahamar da Allah ya wa annabi ayyub ya yadda da kaddararsa da ya talauce bai shiga damuwa ba sai ya manajin rayuwarsa ya yadda da yanayin da ya samu kansa a ciki domin daman duniya haka take yanzu ku kalli yadda rayuwar take kasancewa a Najeriya yau za a ce mutum shine gwamna shi yake da ikon ya kama duk wanda yake so a jaha ya daure amma ta wata ranar shi ma sai ka ji an daure shi to dole ka saba wa kanka da wannan ka dauka rayuwa haka take Larabawa suka ce famaniyatul lil mar'i la budda minhuma wala budda an tajri alaihi samaniya abubuwa guda takwas dole ne sai dan adam ya saba da su a duniya domin dole akwai su yace sururun wani lokaci farin ciki wa huzunun wani lokaci bakin ciki duk mutumin da kaga yana dariya to wata ran kuma zai kuka yusrun wa usrun duk mutumin da kaga yana walwala cikin kuɗi yana fataka to wata ran fa zai talauci wata ran sai ya nemi kuɗin kuma ya rasa to sannan wasu kuma wa afiya wani lokaci zaka ga mutum lafiyar salau ba inda ke masa ciwo a jiki to fa wata ran kuma zaka iya zamowa duk jikinka ciwo yake maka kana kwance a gadan asibiti to sannan wani lokaci kana cikin ƴan uwa ana sha'ani ana bushasha ana annashuwa wata rana kuma kowa zai gudu sai kai kadai sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun fa musqimun wa afiya to lalle mu koya wa kanmu haka a rayuwa wannan shi zai ba mu zaman lafiya wadaka annabi ayyub yace ma taraktu zalika illa ibtiga wajhika ya allah lokacin da nake wadata cikin wadata nayi ta kaurace wa jin dadi dan neman yardarka dan kuma in saba wa kaina da rayuwa ko ina ta juya ya zama zan iya rayuwa wa qala qatada imamu qatada yace ubtuliya ayyuba sab'a sinin annabi ayyubu ya zauna cikin wannan jarabawa tsawon shekara 6 wa ashkuran da wasu watanni sab'a sinin shekara 7 wa ashkuran da wasu watanni mulkan ala kunasati bani isra'il kai ba inda yake kwana sai a gindin bola wanda da mai wadata ne ka iya cewa yana cikin GRA din garin su amma a ƙarshe sai da ya dawo a gefen bola yake kwana shekara 7 da ɗan watanni taqtaliku dawabu fi jasadihi dabbobin da suke zuwa tsance-tsance a bola suna zuwa wannan ta taba shi wannan ta dalla shi ma jikinsa ta wuce kare ya zo ya dalla shi jikinsa kaza ta zo ta dan cancaki can tsutsa ta hau can gefen haka fa farajallahu anhu kuma ana tsaka da haka sai Allah ya kawo masa dauki ya yayi masa wa a'azama lahu al-ajra Allah ya girmama ladansa wa ahsana alayhi sana'a kuma Allah ya masa kyakkyawan yabo shine Allah a cikin suratu sad yace ni'mal abdu innahu awwab inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab ubangiji yace lalle mun jarraba shi mun jinjina imaninsa kuma mun samu yayi hakuri jarumin bawa ne lalle mutun ne mai komawa zuwa ga Allah wa qala suddi imamu suddi yace tasaqaba lahmu ayyub naman jikin ayyub sai da ya rinka zubewa yana faduwa falaimi baka illa al-asb wal idham jijiyoyi kawai da kasusuwa ake gani a jikin sa fakana timra'atuhu ita kuma matarsa duk da haka ta kasance ta qumu alaihi tana bashi kulawa wa ta'tihi bizadi zata je ta yi aikin kwadago ta samu masa abinci ta zo ta bashi yakunu fihi wanda da wannan abin da take zuwa tana samuwa da shishi annabi ayyub yake rayuwa faqalat lahu imra'atuhu hawa tara na matar tasa tace da shi tana mai bashi shawara lamma dala waje'uhu da taga jinyar tasa ta tsawaita tace ya ayyuba ya kai ayyuba law da auta rabbaka ina ma ka roki ubangijinka yufarriju anka ya yayi maka faqala sai yace qadi ishtu sab'ina sana sahiha yace haba wance shekara ta 70 ban taba rashin lafiya ba tunda kika sanni lafiyayyen mutum kika sanni fahal qalilun lillahi an asbira lahu sab'a sinin to yanzu kuma kawai dan Allah ya jarabce ni shekara 7 sai in kasa hakuri to kullun yana daga cikin abin da zaka rinka dubawa idan Allah ya dora maka jarrabawa ta shekara 1 to kafin shekara 1 shekara nawa kuma yayi maka cikin lafiya idan yau kin yi jinya ta kwana 10 to kafin kwana 10 shekara nawa kika yi lafiyar ki kalau idan yau baka da kuɗi to kafin yau din shekara nawa da wata nawa kai a baya kuma duk kana da kuɗi idan yau kana jin yunwa baka da abincin ci shekara nawa kuma kai kana cin abinci baka taba jin yunwa ba wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa dan adam yayi hakuri idan yana cikin jarrabawa kullun ka rinka gwada alherin da Allah ya maka yafi jarrabawar da ya maka to zaka annabi ayyub matarsa ta matsa masa kai addu'a kai annabi ne sai ce haba baiwa Allah shekara 70 lafiya ta kalau sai kawai dan Allah ya jarabce ni shekara 7 in kasa hakuri har sai nayi addu'a shi karfin tawakkalin sa yana ganin ma tukunna bai kamata yayi addu'a ba yanzu to shine da ta matsa masa shine Allah madaukakin sarki yace sai wancan addu'a yace anni masani yadur wa anta arhamur rahim sai wannan addu'a to shine sai take cewa fajaza admin zalika fakarajat ita kuma sai raki ya dauke ta sai ta kama hanya ta fita abinka da yau da kullun dan adam da tace masa yayi addu'a bai addu'a bai fada masa dalilin da yasa shi tukuna ba zai fara addu'a ba to ita kuma sai ta fushi sai ta fita fakanat ta'malu lin-nas bil ujra daman tana zuwa gidan kwadagon da take aiki ta samu masa abinci wa ta'tihi bima tusibu fatut'imuhu ta samu dan abincin da zata zo ta bashi wa inna iblisan talaka ila rajulaini min filastin to a lokacin da wannan tattaunawa ta faru ta bawo mijinta shawara yayi addu'a yace tukuna dai tayi zuciya ta fita ta tafi wajen aikin ta to shedan sai ya tafi wajen waɗansu mutane guda biyu kana sadiqaini lahu abokan annabi ayyuban ne amma sun guje masa saboda bai da lafiya amma shedan ya san su sai ya rikide ya zama mutum sai ya je same su wa akhawaini kuma bayan abokantaka ɗan uwa ne na annabi ayyuba na jini fa atahuma shedan ya zo wajen su fa kala yace akukum ayyuba asabahu min albala'i kaza wa kaza dan uwanku fa ayyuba yana cikin mawuyacin hali da kaza suka same shi fa atiyahu ku je wajen sa wa zurahu ku ziyarce shi wa hamila ma'akuma min khamri ardikuma amma idan za ku tafi ku je masa da giya burkutu ko bammi fa innahu in shariba minhu bari'a ku bashi in ya sha zai warke irin abin da zaka ji ana rudan mutane a ce ai bammi yana maganin kyanda ko yana maganin kaza giya a ce wai tana maganin wani abu ƙarya ne Allah bai taba sa waraka a cikin abin da ya haramta ba. To yana daga cikin kalubalen da mutane suke fuskanta idan aka jarabce ka da wata jinya, ka san shi mara lafiya a duniya ba abin da yake so irin ya warke, idan sa rufewa yake. To anan ne in baka wasa ba shedan sai ya taba imaninka, sai a zo a ce maka ai ga wani abu ko ga wani malami in an je wajen sa kaza ake yi, sai ai ta baka wani excuses na kariya, ai shi baya kaza, ai da Qur'ani yake yi, ai kaza. Nan ku jarraba imaninka Allah yake so yayi. A zo a ce maka in an sha giya za a warke, in an yi kaza ai za a warke. To mu sani tun kafin mu shiga jarabawa, domin daman dan adam baya rabuwa da jarabawa. Kada ki yadda ranar da kika shiga jarabawa a zo miki da wani abu na haram a ce wai in an yi zaki warke, wallahi ƙarya ne. Allah bai sanya waraka a cikin haramun ba, haka manzon Allah ya faɗa. Duk abin da Allah ya ce muku haramun ne, to ba magani a cikin sa. Giya haram ce, ba magani a cikin ta. Mushi haram ne, ba magani a cikin mushi. Da haka kar ku yadda a sanya muku haram ya zama halal da sunan wai za ku warke. To Annabi Ayyub da shedan ya zubo masa waɗannan abokan nasa, ya ba su wannan lakanin na ƙarya, fa'atiyahu sai suka zo masa, ko fa'atiyahu sai suka zo masa. Falamma nazara ilayhi ma bakaya, ilayhi bakaya, falamma nazara ilayhi bakaya, da suka zo suka ga halin da Annabi Ayyub yake ciki, sai suka sake fashewa da kuka. To idan mutum ya zo wajen ka kana cikin mawuyacin hali sai ya fashe da kuka, to ya dada raunata zuciyarka. Da haka zai wahala in baka yi wasa ba, duk abin da ya zo maka da shi ka yadda. Shi yasa ga masu hankali idan suka san kana cikin jarabawa, ko za su yi kuka ba sa yi a gabanka, saboda in suka yi kuka sun dada karya maka zuciya. To su waɗannan mutanen da suka zo gaban Annabi Ayyub sai suka fashe da kuka. Faqala, sai Annabi Ayyub ya ce man antuma, ku suwaye? Shi ya mamanta su. Faqala, sai suka ce da shi nahnu fulanun wa fulanun, mu ne wani da wani. Farhaba bihi ma, sai ya ce to lale maraba da ku. Wa qala, sai ya ce marhaban biman la yajfuni inda albala, ya ce Allah sarki, madalla da waɗanda ba su guje ni ba lokacin da nake cikin halin bala'i. Faqala, sai suka ce da shi ya Ayyuba, ya kai Ayyuba, la'allaka kunta tusirru shay'an wa tudhiru ghayrahu, suka ce ko dai Ayyuba kane wa Allah wani abu ne a boye na laifi, amma a zahiri kana nuna kai mutumin kirki ne. To kaga wannan ma wata jarabawa ce. Su a tunaninsu duk mutumin da Allah ya dora masa jarabawa kamar yana aikata wani mugun aiki ne, wanda kuma ba haka bane. Sai suka gaya masa wannan kalmar, to wannan kalmar ta yi masa zafi a zuciya. Falizalika btalaka Allah, suka ce ta yi ma saboda haka ne Allah ya jarabce ka. Farafa a ra'asahu ila sama'i, take ya daga kansa ya kalli sama. Thumma qala, sannan ya ce huwa ya alamu, Allah ya sani, in ina yin wani abu ne mummuna a boye, amma a zahiri ina nuna muku ni mutumin kirki ne, shi yasa ya jarabce ni, to Allah ya sani. Ma asrartu shay'an azhartu ghayrahu, yace wallahi ban taɓa boye wani abu ba na mugunta ko na mummunan aiki a fili, kuma na nuna ni ba haka bane. Walakinna rabbi btalani, sai dai ni na san ubangiji na ne ya jarabce ni. Liyanzura a asbira, a asbiru am ajza'u, dan Allah ya ga juriyata da kuma raki na, ma'ana ya ga zan yi hakuri ko ba zan yi hakuri ba. Faqala lahu, sai suka sake cewa da shi, ya Ayyuba, ya kai Ayyuba, ishrab min khamrina, to ga wannan giyar mun yi maka guzuri da ita, ka sha. Fa innaka in sharibta minhu bari'ta, idan ka sha za ka warke. Qala, take, sai ya ce fa ghadiba wa qala ja'akum al-khabisu. Annabi Ayyuba bai rabu da imaninsa ba, take sai ya fusata, ya ce to na gane shedan ne ya turo mu. Shi ya ingi zo ku, ku zo ku yi min wannan abin sakiyar da babu ruwa. Fa amara kuma bi hadha, shi ya umarce ku, ku zo ku yi min wannan. Sai ce kalamu kuma wa ta'amu kuma wa sharabu kuma alayya haramun, daga yanzu ma har ku tashi ku bar nan ba zan sake magana da ku ba. To sannan kuma ba zan ci duk wani abinci da za ku kawo min ba, kuma ba zan sha duk wani abin da za ku kawo min ba. To wannan yana nuna jarumtakarsa dai da haƙurinsa. Kana rashin lafiya, wani ya zo ya nuna maka ƙauna, ya kawo maka magani, amma ta bayyana ka gane maganin sharri ne, zai raba ka da Allah kuma kai faɗa da shi. Wannan yana nuna jarumtakarsa da irin yadda yake dagewa akan bin Allah. Wata ce ta zo baki da lafiya, ko kina matsala a gidan miji, kice ta ce za ta kai ki wajen wani malami, ai kaza kaza, za ki samu mafita. To ki sani ba abokiyar arziki ba ce wannan, wannan ba kawar gaske ba ce. Ko ki mata wa'azi ta dina, ko ku yi faɗa daga nan a raba gari, wallahi in ba haka ba za ta kai ki ta baro ki, za ta raba ki da imani. Faqama, sai suka tashi, min indihi, suka bar wajen Annabi Ayyub. Wa kharajat imra'atuhu ta'malu lin-nas, kuma dama ita ma ta sabata gidan, ta fita ta tafi wajen aiki. Faqaba zalli ahli baitin lahum, sabiyun sai ta je a ranar sai ta yi wa mutanen da take wa aiki kwa'un gurasa ta yi musu gurasa to su mutanen suna da wani yaro shi kuma yaron baya cin komai sai wannan gurasar faja adallahum qursan sai ta yi masa nasa curin na gurasa wa kana ibnuhum na'iman to amma lokacin da ta cura gurasar ta gasa ta yaron ta bawa kowa nasa shi yaron yana bacci fakarihu ayyuqibuhu sai iyayen suka ce ba za a tashe shi ba in an tashe shi zai ci gaba da rigima da haka fa wahabuhu laha a ranar sai suka ce to wannan gurasa ta yaron nan da yake bacci hada da taki ki tafi ki je ki ci a gidanki da mai gidanki
na
to fa atabihi ila ayyuba sai ta zo da gurasar zuwa gidanta ta kawo mijinta annabi ayyub da ya ganta sai ga ranar ta zo da abinci doriya akan wanda ta saba zuwa da shi sai ki aina kika samu wannan gurasar sai ta ce ai kaji a gidan da nake aiki ne an yi wa kowa tasa yaro yana bacci wannan tasa ce sai suka ce in taho in kara muci ni da kai sai ce to bazan ci ba yanzu ta yi yaron ya tashi yana kuka ba shi da abinci ko ma ki mai musu da kayan su ba wa gidansu cikin hikimar Allah tana komawa gida sai ta tarar yaron ya tashi kuma yana kuka yana neman gurasa kuma babu sai ta bashi kayan sa Ayyuba bai ci wannan gurasa ba me wannan shi ma yake nunawa jarumtakar sa da tsayuwarsa da imani duk da yana cikin jarabawa to haka dai idan muka ci gaba da karanta za ku ji abubuwan ban mamaki dan haka wannan yake nuna mana dai hakuri ba karamin al'amari bane mai hakuri yana cin nasara a rayuwa annabi Ayyuba yayi roko Allah madaukakin sarki yayi masa ubangiji kuma ya yayi ayat da zamu cika da ita sai Allah ya ce mai fastajabna
lahu fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin
Allah ya ce fastajabna lahu da yayi hakuri kuma ya jure kuma da yayi addu'a take mu kuma sai muka amsa masa saboda ka'idar innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin in ka hada wadannan abubuwa guda biyu to in kana addu'a Allah zai rinka karba maka ka zama mai kiyaye dokokin Allah ko mun sanin da ka shiga kuma ka zama mai hakuri to wannan yana bawa mutum damar da yayi addu'a Allah ya amsa babban abin da yasa annabi ayyuba yayi addu'a take Allah ya amsa yace fastajabna ya kawo fa'ut ta'kid take muka amsa saboda yayi hakuri saboda ya kiyaye dokokin Allah duk tsananin da ya shiga bai saba wa Allah ba to koma waye ya zama yayi irin haka to shi ma da yayi addu'a Allah zai rinka amsa masa domin yana daga cikin lokutan da Allah yake amsa addu'a bawa idan bawa yana cikin matsala tsaka to Allah subhanahu wataala da kai addu'a sai ya amsa shine yace amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard wake amsa wa mai tsananin bukata da yaro ka shine Allah da haka da lokacin da kika shiga tsananin bukata tsananin damuwa tsananin bakin ciki kar ki manta da Allah take roke shi lokacin kina da damar in kin yi addu'a Allah ya amsa miki ko cikin dare ne kai ta murkusu ka kasa bacci wani bakin ciki ya dame ka kuma kana ta kwance baka nemi fita ba kuma a lokacin kowa yana bacci ba wanda zaka kira ya saurare ka to a wannan lokacin kofar Allah a bude take shi da ka kira shi zai amsa shi baya bacci shi network ɗinsa baya fluctuating da haka Allah subhanahu wataala take yana son ka kira take zai amsa ubangiji yace fa kashabna ma bihi min durrin sai muka yayi masa duk damuwar da yake ciki wa atainahu ahlahu sai muka dawo masa da iyalansa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin su kamar su to anan sai malaman tafsiri suka kasu kaso biyu wasu malaman tafsiri suka ce duk ƴaƴansa da suka mutu sai da Allah ya dawo masa da su da haka kissar annabi ayyub malamai suka kafa hujja da ita akan inda Allah ya kashe mutum a duniya kuma ya sake raya shi ƴaƴansa wasu malaman sun ce ƴaƴansa 9 wasu sun ce ƴaƴansa 10 ne duka sai da suka rayu duk suka dawo to sannan kuma sai aka sake bashi ninkin irin su idan da yana da ƴaƴa 5 maza 5 mata duk sun mutu to yanzu aka dawo masa da 5 din kuma aka ƙara masa wasu 5 din maza aka dawo masa da 5 mata kuma aka sake ƙara masa wasu 5 mata kaga yanzu ƴaƴan a madadin 10 sun zama me 20 to wannan ma yana nuna maka in kai hakuri zaka ci nasara abinda ka rasa sai ka samu kuma sai ka ƙara shine wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahu muka bashi iyalansa kuma muka ƙara masa wasu irin su. Wasu malaman suka ce a'a ba nasa aka raya masa ba, a'a sai aka sake bashi wasu irin su kuma ya mayar da sunan su. Ma'ana da ƴaƴa biyar maza sun mutu, to yanzu sai aka sake haifa masa ƴaƴa biyar maza, kuma a cikin biyar din can da akwai Idi, Tanko, Mudi, Sallau, to duk sai mayar da sunayen su. Da haka yanzu idan ya kalli waɗannan sai ya ga kaman ma waɗancan ne ba su mutu ba, sannan aka sake ƙara masa kuma wasu kyauta ƙari akan haka. Shine wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum, to sannan Allah ya ce rahmatan min indina, dan tausayi daga wajenmu, wa dhikra lil abidin, kuma mun yi haka ne dan mu tunatar da sauran bayi su ma su yi irin abin da Ayyuba yayi, idan sun samu kansu a hali irin na jarabawa su ma za su ci jarabawa irin ta Ayyub, kuma za su samu lada irin na Ayyuba alayhi salam. Hadisi ya tabbatar ya Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma afa Allahu Ayyuba, da Allah ya warkar da annabi Ayyuba, amtara alayhi jaradan min zahabin, Allah ya yawaita masa kudi, wata rana ma kawai Allah ya turo sama tai masa ruwan zinare. Shi kadai aka taba yi wannan a tarihin duniya. Manzo Allah yace sama bata taba ruwan zinare ga wani dan adam sai ga annabi Ayyuba. Wata rana kawai yana wanka a ban dakin gidansa, kawai sai ji sha, yana daga kai a madadin ya ga ruwa, kawai sai ga fari ne na zinare suke zubowa. Faja'ala ya'khudhu bi yadihi wa yaj'aluhu fi thawbihi, take kuwa kawai ya daina wanka ya koma yana tara farinsa da zinare. Allah madaukakin sarki ya ce ya Ayyub faqila lahu ya Ayyub ama tashba, Allah ya ce da shi ya kai Ayyuba duk gudatar da na baka baka koshi ba har yanzu. Kala ya rab, sai ya ce ya ubangiji wa man yashba'u min rahmatika, yawa zai koshi da rahmatka. Daka sai ya tara kayansa. Wannan hadisi yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim. To daka dai wannan yana nuna mana lalle lalle mu kiyaye jarabawoyin rayuwa, kowa baya kubuta daga su, amma sirrin cin jarabawa shine hakuri. Allah madaukakin sarki ka bamu hakuri, ka bamu juriya, ka jarabce mu da abin da zamu iya, kada ka jarabce mu da abin da ba zamu iya ba. Idan ka jarabce mu Allah ka bamu ifancin jarabawa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gobe juma'a babu karatu. Sai Allah ya kai mu jibi rana Asabar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Mai bada lada.